sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo tace kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya ha kuma na iya samu mu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Suko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 29 ga watan Agusta na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Awa ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai.
Shugaban ɗan adawa a Sudan ta Kudu Riek Machar da sauran jam'iyyun adawan ƙasar sun yi tutsu ga sabon shirin zaman lafiyar da aka farfado da shi. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba za su janye atisayen da sojojinsu za su yi nan gaba da Koriya ta Kudu ba, yayin da Amurka ta kare matakin da ta ɗauka na sake ƙaƙaba takunkumi a kan Iran.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku cewa mahukuntan jamhuriyar Nijar sun ce sun samar wa sansanin 'yan gudun hijira dukkan abin da suke bukata na rayuwar yau da kullum.
Gwamnati da masu hannu da shuni kamar su Ashiya sun ɗauki ɗawainiyar waɗannan bakin.
Ha kuma a can jamhuriyar Kamaru hukumar zaben kasar ce ta ce za ta gudanar da zaben shugaban kasa a duk faɗin kasar har ma da yankin da ake rikici.
Zabe kuma a duk Kamaru za a yi zabe sabila da aikin mu ne hada zabe, wato a duration da akwai wato ƴan commission gudanar da zabe.
A Najeriya ko gwamnatin kasar Amurka ce ta ce za ta taimaka wa Najeriya lokacin zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Sa'ilin nan Sabu Imam Aliyu zai shigo da shirin sa na demokradiyya. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban 'yan adawa a Sudan ta Kudu Riek Machar da sauran jam'iyyun adawan ƙasar sun ki amincewa su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da aka farfado da ita wacce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi. A watan da ya gabata Machar da shugaba Salva Kiir suka rattaba hannu akan wata matsaya ta tsagaita wuta da kuma wata yarjejeniya kan yadda za a raba mukamai a tattaunawar da suka yi a Khartoum, amma ba tare da an cimma matsaya kan adadin jihohi da kuma iyakokinsu ba, batun da ya zamanto mai cike da takaddama. Daya daga cikin wakilan da suka halarci zaman tattaunawar a daren Litinin ya tabbatar da cewa an miƙa wannan batu ga shugabannin kasashen hukumar gwamnatocin raye kasashen yankin da aka fi sani da IGAD a takaice domin su yanke shawara. Wani kamfanin yaɗa labarai a Najeriya ya fitar da wata shaida ɗauke da muryar Leah Sharibu, ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren Dabci da ƙungiyar Boko Haram ta sace a watan Fabrairu. Wannan sautin murya da aka fitar a ranar Litinin ya nuna shaidar cewa tana raye. Sharibu na ɗaya daga cikin ɗalibai mata sama da 100 da mayakan ƙungiyar suka sace a garin Dabci da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar ta saki sauran abokanan karatunta, amma kamar da rahotanni suka nuna an ƙi a saki Sharibu wacce Kirista ce saboda ta ƙi ta amince ta zama Musulma. Yayinta da masu fafutuka sun ƙara ƙami wajen yin kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan kuɓutar da ita. Wannan faifai na murya da aka fitar shi ne karan farko da suka ji muryarta tun bayan wancan lokacin.
Ni ce mai suna Leah Sharibu, wanda aka ɗauke ni a GGSTC Dabci. Ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a ku taimake ni ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki.
To ta daidai mahaifinta Nathaniel Sharibu ya tabbatar da cewa lallai muryarta S ce. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba za ta janye atisayen da sojojinta za su yi nan gaba da Koriya ta Kudu ba. Mun ɗauki matakin janye da dama daga cikin manyan atisayen sojin ne da kyakkyawar manufa bayan taron kolin da aka yi a Singapore, in ji Mattis, wanda ke nuni da taron kolin da aka yi a ranar 12 ga watan Yuni tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tun bayan wannan taro ne kuma dangantaka tsakanin hukumomin Washington da Pyongyang ta taɓarɓare. A ranar Juma'a, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya umarci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya soke wata ziyara da ya shirya kaiwa Koriya ta Arewa saboda cewa Trump ba a samun ci gaban da ya kamata akan batun kwance da maran makaman nukiliya a yankin tekun Koriya. Hukumomin na Pyongyang sun cika alƙawarinsu na maido da abin da ya saura daga gawarwakin sojojin Amurka da aka kashe a lokacin yakin Koriya. Sannan sun jingina duk wani shirin gwaje-gwajen makamai masu linzami, amma kuma babu wata alama da ke nuna cewa sun himmatu wajen wargaza makaman na nukiliya a ƙasar. Da aka tambayi Mattis ko suna duba yiwuwar komawa gudanar da atisayen sojin da suke yi, sai kauce wannan tambayar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kare matakin da ta dauka na saki kakaba takunkumi akan Iran, matakin da ta ce ta dauka bisa doka domin ta tabbatar da tsaron kasarta. Tana mai cewa Tehran ba za ta iya kalubalantar matakin ba a babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya. Mai ba da shawara sashen shari'a a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jennifer Newstead ta yi kira ga alkalan kotun kasa da kasa da su yi watsi da bukatar gaggawa da Tehran ta gabatar na dakatar da takunkumin da shugaba Trump ya sake kakabawa Iran a watan Mayu. Sai dai ta nana cewa takunkumin ba za su shafi ayyukan jin kai a Iran din ba. Akwai dai yiwuwar sai an kwashe har makonni kafin kotun ta yanke shawara kan wannan bukata ta gaggawa da Iran din ta gabatar a gaban kotun. Kotun dai ita ce take warware rikici tsakanin kasashe kuma babu daukaka kara. Ko Amurka za ta mutunta umarnin kotun na janye takunkumin shine abin da za a jira a gani. Pakistan ta sha alwashin za ta yi kokarin kyautata dangantaka tsakaninta da Amurka a tattaunawar da za su yi duk da rashin jituwar da ta biyo bayan wata tattaunawar wayar tarho da ta wakana tsakanin sabon Prime Minister kasar Imran Khan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Yayin wani jawabi da ya yi a zauren majalisar dattawa, ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya musanta cewa an yi wata tattaunawa da ta shafi tsagerin da ke kasar ta Pakistan a lokacin da Pompeo ya kira Khan ta wayar tarho. Khan ya faɗa majalisar dattawan cewa babu ƙanshin gaskiya kan yadda hukumomin Washington suka ba da labarin dangane da tattaunawar ta wayar tarho wacce aka yi a ranar Alhamis. Bayanan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana ɗaya daga tattaunawar sun nuna cewa Pompeo ya yi wa Khan fatan samun nasara a yakin da yake da 'yan ta'adda, tare da yin kira ga a gare shi da ya ɗauki tsauraran matakai akan 'yan ta'addan da ke ƙasar ta Pakistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro daga jamhuriyar Nijar, inda mahukuntan kasar suka ce sun wadata sansanin ƴan gudun hijirar da ke Agadez da abubuwan bukatan yau da kullum. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Abinda ya sa hukumomi keɓe wani makekin hili domin karɓar 'yan gudun hijirar inda aka karkafa musu tantuna da yin makewayin ne tare da tattalin ruwa a wannan wurin da ke kan hanyar Agadez zuwa Tawa kilomita 10-16. Wannan kuwa ƙarƙashin wani tsari da jamhuriyar Nijar ta yi tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira UNHCR. Malam Yakuba shi ne shugaban ofishin karɓar baƙin haure da 'yan gudun hijira a wannan yankin.
A ranar yau dai mutum 341 muka kai can, dukansu ƴan ƙasar Sudan ne. Tunda sanin ku ne na harko dai wanda suka yawa ƴan ƙasar Sudan ne, mai bi musu ƴan ƙasar Gine, na uku ƴan ƙasar Najeriya.
Su dai ƴan gudun hijira za su yi jira a wurin ne kamin a tantance su domin sanin makomarsu, musamman ta neman samun mafaka a dokance, kamar yanda yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shata. Alhaji Umaru Ibrahim Umaru shine sarkin abzin yin kirayi ga al'ummomin jihar Agadez da su nuna jinkai game da halin da waɗannan mutanen da suka tsere ke daga ƙasashensu suke ciki kuma suka nemi mafaka a arewacin ƙasar ta jamhuriyar Nijar.
Gwamnati da masu hannu da shuni kamar su HCR sun ɗauki ɗawainiyar waɗannan baƙin. Insha Allah gwamnati da partners za su ɗauka matakai saboda wannan zaman nasu a gyara shi wanda ya kamata a maida a maida. Wanda ya kamata suna da irin su zauna cikin ƙasa za su zama. Muna kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu, muna kira ga su ma waɗannan Sudanai da suke nan cikin jihar Agadez to su bi doka da oda, saboda duk ɗan ƙasa ɗan Nijar ma ya kamata ya bi doka da oda ta ƙasar shi, to balle wanda ya zo shi ma dole wannan rayonin ya haukan shi.
A dai a gadas ta jamhuriyar Nijar ana kisashin yan gudun hijira sama da 3,000 ne yanzu haka, kuma mafi yawan su sun fito ne daga kasashen Najeriya, Guinea da Sudan. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
Allah Allah ya Allah, hada kanmu a firka mu so juna, manufarmu anan da mutangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma da lumana, sabon tsari na Afirka na, in kuru ma hakika gwarzona, yayi mulki na babu hiyana, ya ce kowa ya shigo gana, da fari da baki na Afirka na, baban ban shi yau daidai na, haka ne tsarin Najeriya, hada kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya.
To daga jamhuriyar Nijar sai jamhuriyar Kamaru, inda hukumar zaben kasar ta ce za ta gudanar da zaben shugaban kasa a daukacin kasar dukku da matsalolin tsaro da ke addabar wasu sassan kasar, sai dai daya daga cikin masu fada a ji a yankin masu magana da turancin Ingilishi, Alhaji Abdulkadir, ya shaidawa Mamman Awal Garba cewa wannan abu kamar da wuya a cikin wannan rahoton.
A nan kam da wuya za yi zaɓe, sabila yanzu mutane sun kai 50,000 wanda suke nan a rafije kama Najeriya, kuma 400 sun rikice duk cikin garin, waɗansu suna prisoner ga sojoji, har yanzu ma maganar da nake yima bindiga ake kullum. To kaga su masu zaɓen ma ba su zo su yi campaign a nan ba, sabila ban ce za a iya zaɓe ba. A nan kan zaɓe kam za yi wuya ba za yi ba, za yi tashi a hankali kan aka ce za yi ba. A gwamnati kam ba ta ɗauki wani mataki mai kyau ba ta nan kam. An roƙe su dama tun ba yau ba su cire sojoji su samu su yi magana da mutanen nan wajen, in su kai magana to mutane za su iya zaɓe. To shi gwamnatin kullum ƙara sojoji ake, sojoji kuma ba lafiya suke kawa ba. Kira kowa ai ta yi ma gwamnati, kiran ai a wajen gwamnati ne don ita ta soma wannan abin. Abin da muka gaya musu za su yi shi kenan, sun kakkama mutane akan maganan shi mutanen bangaren nan ɗin, ya sake su wanda su kuma suke ƙasan Turawa, sana su zuwa cikin gari, ya ba da amnesty su zo, ya kuma ya saka su wanda suka gugudu suka shiga Najeriya, wanda duk suka bar gidajensu aka kokona, ya saka su ma su iya dawowa. Sannan kuma shi ya zauna, in ya zauna ya magana, ya cire sojoji sai ya zauna ya magana da mutane, ya magana da al'umma, ya ji kukansu duk alƙawarin da ya yi, to a nan za a iya tafiya.
Shugaban hukumar wala da jin daɗin al'umma na hukumar zaɓe mai zaman kanta, Alhaji Zakari Muhammadu, shi ma yayin bayani cewar za a gudanar da zaɓe a duk faɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru kamar an da shugaban nasu ya tabbatar.
Zaɓe kuma a duk Kamaru za a yi zaɓe sabila da aikin mu ne haɗa zaɓe, wato a duration da akwai wato ƴan commission gudanar da zaɓe, mu wato muna aikin mu kuma muna nan ko gobe da safe ne aka ce za a yi zaɓe za mu iya mu yi zaɓe. Akwai kuma tsaron ƙasa da yake zama a gurin soja ne, to wannan matakin in ma gwamnatin Kamaru ta ɗauki matakai wanda wato za a tsaro mutane saboda wato zaɓe ta gudana a cikin lamin lafiya. Zaɓe kan za mu yi a duka duration ƙasan Kamaru. Sai kafin zaɓe muna cikin rabarwa nan da wato ranar zaɓe za a samu kowa ya samu katin zaɓensa, amma luwa tana faɗa ne cewa ranar ma zaɓe fadan baka ɗauki katin ka a kafin ranar in ba, in ka tafi wato ranar zaɓe inda ya ci kai zaɓe a wato ɗakin da za ka yi zaɓe a sukula za ka yi zaɓe za ka samu katin ka. Kuma kayan zaɓe, kayukan aiki wato yau kamar da nake gaya maka ko gobe da safe ne aka ce zaɓe, saura mana kawai bailo ne na wanda wato za su tafi takara ko tarin da shike na wanda ya shaura kasan kuma wannan daga baya ake yi kila da nan da wato kwanakin da ya shaura ko wani zai iya ya ce zai za shi takara ba ko kuma wani abu daban ta faru ya ce shi dai ba za shi takara ba. Amma duk kayan gudanar da zaɓe muna nan da ya kowace reshe wato kowace consular tana da nata.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Talaka kabar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makaminka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makaminka ita za ta cece ka. Talaka kabar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makaminka ita za ta cece ka.
To a Najeriya ko kasar Amurka ce tace za ta taimaka mata domin samun zaɓe na gari a zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu, ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban sashen hudda da jama'a a ofishin jakadancin Amurka da ke Nigeria, Mr. Aruna Amerita Nayagam, shine ya tabbatar da haka a wata ziyarar aiki da ya kai jihar Niger. Mr. Aruna ya ce kasar da Amurka tana hada hannu da Nigeria wajen gudanar da shirye-shiryen ci gaban al'ummar kasa, musamman ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da kuma uwa uba akan sha'anin tsaro. Akan haka ne ma ya ce kasar ta Amurka a shirye take wajen bayar da duk wata gudunmuwa da ta wajaba domin ganin babban zaben kasar ya gudana lafiya, da yake tsokaci akan batun yaki da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Mr. Aruna ga abin da yake cewa,
well, I think some progress has been made, but you know, a lot more can be done, so and we know we're here to support that effort in whatever way we can.
Yace an samu ci gaba, amma akwai buƙatar ƙara samun ci gaban, domin hakan zai fi, saboda haka zamu bada gudunmuwa da abinda zamu iya bayarwa. To, bayan da ya ziyarci Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Gwamnatin Tarayyar Najeriya da ke Mina, ya ziyarci tashar gidan Radiant Prestige FM mai zaman kanta a jihar Niger domin duba irin ayyukan da suke gudanarwa. Shugaban gidan Radiant Malam Zubairu Abdurra'uf ya ce suna cikin farin ciki akan wannan ziyara.
Wannan ziyara da babban jami'i mai kula da sashen kuɗaɗen jama'a na ofishin jakadancin Amurka ya kawo ga gidan Radiant Prestige, wata ziyara ce da zamu ce tana cike da tarihi da kuma annashuwa gare mu, musamman ma kasancewar mu ne gidan radio na farko mai zaman kansa a birnin Mina.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Lallan shugaba dai ne sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. Lallan shugaba dai ne sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama.
To, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC, kuma yanzu muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Shirin daidai ne hana ƴan hamayya amfani da kayan gwamnati wajen tallata kansu, maudu'in shirin kenan a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Burinmu cikin wannan shiri a yau shine mu duba batun rijistar masu zaɓe. Da haka bata samu ba kuɗam sai muka ji cewa hukumomin birnin Abuja Najeriya sun janye izini da suka bai wa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso na amfani da dandalin taro na ƙasa da ke birnin na Abuja. To, ko menene dalili? Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hilka ya haɗa mana kan haka.
Hukumar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta janye amincewa da bada dama ga Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ayyana neman tikitin takarar shugabancin Najeriya 2019 ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a dandalin nan na Eagle Square. Wannan janye bada dama da ke ɗauke da sanu Usman Raji da ke kula da dandalin da kuma ɗakin taro na ƙasa da ƙasa na Abuja da kuma aka wallafa a kafar sadarwar PR Najeriya ya zo ne ƙasa da sa'a 24 gabanin gudanar da taron a Laraban nan, da nuna cewa hakan zai kawo tsaiko ga gudanar aikin gwamnati kasancewar dandalin na daura da babbar sakatariyar tarayya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta ruwaito cewa baya ga hana taron a Eagle Square, hukumomi sun hana taron a makikin filin taro na tale-tale All Parade Ground. Sabo Imamu Gashuwa, wanda dan kwamitin shirya taron ne, ya ce tarihi ne ke neman maimaita kansa, dan ya ce hakan ya same su lokacin da suke campaign na shugaba Buhari daga 2003 da ya karkare da nasara 2015.
Kuma bayan Eagle Square akwai Parade Ground, akwai wancan filin da Hope, duk an nema abin bai yi ba. Da ƙarshe dai yanzu ana cewa za a yi shi a wani hotel nan a cikin garin Abuja. Saboda haka wannan nasara ce a gare mu, kuma nasara ce a gare shi, domin irin abubuwan da aka yi shugaban ƙasa a baya, yau da ya wuce yana raye yana farke, shi ma yau gashi kuma tana yi ɗaya bayan ɗaya.
Na tambayi Dr. Saida Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano me yasa masu rike da madafun iko suke maida kayan gwamnati tamkar mallakar su ce kayan gado?
To abun la'akari shine duk wani wato al'amari ko na gwamnati ko ma na wani wasu masu zaman kansu in dai na yin taro ne ko wani amfani na al'umma dole zai zama yana da wasu ka'idoji na nema. To idan su yan kwankwasiya sun bi ka'idar neman wannan filin amma aka hana su, to ba a kyauta ba, kuma ba daidai ba ne, kuma ba siyasa ce mai kyau ba. So da yawa wannan yana ƙara wa mutum farin jinin da watakila ma ba shi da shi a baya. Amma idan kuma mutum shi kuma saboda ganin na gwamnati ne, don haka na al'umma ne gaba ɗaya, sai zamana bai bi ka'ida ba, haka kawai ita fa zai amfani da shi. To shi kuma anan bai kyauta ba, kuma idan aka hana shi ba laifi aka yi ba. Amma daga dukkan alamu in dai zai zamana ya a nemi wannan a ce an hana, a kuma neman wani a ce an hana, to akwai alamun bita da kulle na siyasa wanda kuma wannan ba hamayya ce mai kyau ba, kama karya ne na ba gaira ba dalili, wanda kuma zai daɗa ƙarawa abokin hamayya farin jini a matsayin abin da ake tunani.
Dr. Dukawa, me yasa 'yan siyasa a ƙasashenmu na Afirka suke maida al'amari ko kuma ce kaya na gwamnati wadda na jama'a ne baki ɗaya kamar tamkar mallakar su ce?
Ɗaya daga alamu ne na koma bayan wato da yake tattare da ƙasashe masu tasowa, wato rashin wayewa ne da rashin ci gaba yin hakan da ake yi. Kuma ko da an yi masa a baya kowa a kaiwa, a san da aka yi masa ba daidai ba ne, haka kuma a yanzu ma ba daidai ba ne, kuma a gobe ma in wani ya yi ba daidai ba ne. Abinda yake daidai shi ne da abinda yake nan al'umma ne aka bi ka'idojin amfani da shi, wajibi a kyale mutum ya amfani da shi, domin ai ma da makaradi yake nan cewar wannan jam'iyya ta zo yau ta amfani ta baje kolinta, duniya ta gani ta tallata abinda za ta tallata, ta nade hajjata, gobe ta jam'iyya ta zo ta baje na ta kolin. In ka ce a kana sai jam'iyya ɗaya wacce take mulki, to ka rusa ma'anar demokradiyya wacce ita ta kawo ka. Saboda haka ya kamata waɗanda suke yin wannan a madadin shi shugaba Muhammadu Buhari su san ba taimakonsa suke ba, bata masa gari suke.
Senata Musa Rabi Kwankwaso ya yi gwamna a Kano, ban sani ba irin waɗannan abubuwa sun faru a zamanin da yake mulki?
Ina zaton akwai lokutan da suka faru, akwai kuma lokutan da sabanin haka ya faru. Wanda zan iya tunawa shi ne wanda wato yana bayan ya koma APC, tsohon shugaba Jonathan zai zo yi campaign, aka ba shi dama izo yi bayan ya tafi tsohon gwamna Kwankwaso senata kenan yanzu ya jagoranci jama'a, aka je da tsintsiya aka share filin da MPDP suka yi taro, aka nuna an share dattin da suka zo da shi. To irin wannan siyasar ta fi kyau, ta fi burgewa akan ka ce ka hana. Wannan shi ne amma daga abin da nake karanta a social media an nuna kamar akwai san da kafin ya koma APC ya taba hana Buhari yin taro. Amma ni ba zan iya tunawa ba, amma na karanta a social media wasu suna nuna duk da cewar ya taba hana Buhari, amma tunda Buhari ya ce canji izo ya kawo, to bai kamata shi ya yi irin wannan ba. Muna yadda da wannan ra'ayin, ko da an hana shi bai kamata shi yanzu ya hana ba.
To wani darasi 'yan ƙasa za su koya daga wannan?
Darasin da za a koya shi ne wato ra'ayin nan fa, bambancin ra'ayin nan dole fa sai an same shi a tsarin demokradiyya, kuma dole sai an yi hakuri da shi, dole sai an girmama ra'ayin juna. Ta ruwan sanyi sannan wato ka iya jin ra'ayin wani ibar nasa idawo naka. Yanzu daga cikin abin da na gani a social media din, wasu 'yan kwankwasiyar motar su ta faɗi, an yi jina-jina, an halaka. To wanda isa daukar da ransa ita fa saboda ya yi imani da wani abu har ya je ya halaka, aje kuma ka hana shi, ka hana ɗan uwansa da suka rayu suka karasa wajen yin wannan taron. Ba abin da zai haifar irin da tsaurin rai da taurarewa akan wannan ra'ayin da kake so ka yake sa akai. Saboda haka ya kamata a koyi irin wannan darasi, ko din wannan rayukan da aka rasa bai kamata a wofintar da ƙoƙarinsu na su yi taron su ba. Kyale su yi taron su. A abin da suka faɗa a nan za a samu abin da za a yaƙe su da shi. Wataƙila a yawan taron da aka yi a wajen a nan za a ga hoton ƙarfinsu, a san wani shiri za a yi a iya yin hamayyar da su. Amma idan ka hana su gaba ɗaya, kai kanka ka zauna a duhu, baka san ƙarfinsu ba.
Nan da kwanaki biyu za a kammala a shirin rijistar masu zaɓe. Menene ra'ayinka game da irin rawar da ƙungiyoyin addini suka taka wajen ƙarfafa magoya bayansu gwiwa su fita su je su yi rijista?
Ƙungiyoyin addini sun zaburar da mutane akan aje a yi rijista. Wannan zaburarwar da faɗakarwar da nuna muhimmancin rijistar da ƙarfafa gwiwar a daure a jura wahala a je a yi abu ne mai kyau. Amma yadda waɗansunsu suka dinka mai da abin kamar yaƙi ne tsakanin addinan guda biyu, wato wannan ba shi da kyau ko kaɗan. Ƙarara ana a ɗauki magana ana cewa wannan yaƙin na addini kaza ne, dole mu tashi mu nuna addininmu ne wannan shekarar ta addininmu ce, sai mun kada ɗaya addinin. Wannan ba ƙaramin koma baya ba ne da ya kamata a ce an kauce masa. Ya kamata a daina irin wannan abin.
To, a fahimtar ku wannan na tasiri wajen magoya bayan addinan?
Za a samu waɗanda zai tasiri a kansu, labudda. Ba yadda za ka tara yawan mutanen da ake tarawa ko a masallaci ko a coci, ka yi wata huɗu ba ka ce ba zai tasiri a kan wasu ba. Labudda ko da ya yi a kan wasu ba sai ya yi a kan wasu, kuma ba daidai ba ne domin wato kamar ci da addini ne, kuma kamar yaudara ce, domin kowa ya san cewar ba rigimar addini ba ce rigimar siyasa. Kowa ya san babu wata jam'iyya ta Kirista ko ta Musulmi a Najeriya. Kowa ya san duk wanda ka zaɓa kamar ka zaɓi Musulmi da Kirista ne, yanda ake haɗin gwarmai ɗin ko kuma haɗin garin gwanki.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasara da Muhalli Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukaba da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin, a nan Nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku, mu zama lafiya.
To, a gaida sahabu na wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice. Shugaban ‘yan adawa a Sudan ta Kudu Riek Machar da sauran jam’iyyun adawan ƙasar sun ki amincewa su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da aka farfaɗo da ita wacce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yaƙin basasan ƙasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi. A watan da ya gabata, Machar da shugaba Salva Kiir suka rattaba hannu a kan wata matsaya ta tsagaita wuta da kuma wata yarjejeniya kan yadda za a raba muƙamai a tattaunawar da suka yi a Khartoum, babban birnin Sudan. Amma ba tare da an cimma matsaya kan adadin jihohi da kuma iyakokinsu ba, batun da ya zamanto mai cike takaddama. Wani kamfanin yaɗa labarai a Najeriya ya fitar da wata shaida ɗauke da muryar Leah Sharibu, ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren Dabci da ƙungiyar Boko Haram ta sace a watan Fabrairu. Wannan sautin murya da aka fitar a ranar Litinin ya nuna shaidar cewa tana raye. Sharibu na ɗaya daga cikin ɗalibai mata sama da 100 da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka sace a garin Dabci da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar ta saki sauran abokanan karatunta, amma kamar da rahotanni suke nunawa an ƙi a saki Sharibu, wacce Krista ce saboda ta ƙi amincewa ta zama musulma. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba za ta janye atisaye da ta shirya yi da dakarun kore ta kudu ba.
To, madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga Gambo Majidaɗi a unguwar Majidaɗin Kwantagoran na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hajara Majidaɗi, wadda ta rasu jiya a garin Mina, kuma da safen nan za a yi jana'izanta a kofar gidan Majidaɗi. Allah ya jikanta da rahama ya kara hankurin wannan rashin. Yanzu Amadun kwa da kowa nan sashin Hausa musamman Mamu Dalo da ya taimaka mu gabatar da shirin. Da Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu Jim Cook ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai da hansi mun dawo muku da wani sabon shirin.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.